falalar shi wannan watan, ya na bahar da su akan falalar shi wannan watan. Wataƙila mutum ya iya cewa ai su ayyukan bayi ana ɗaukaka su ba wai kawai a cikin wannan watan ba, tunda hadisi ya zo a cikin sahihaini a Bukhari da Muslim, annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ana daga Allah ta'ala, ana daga masa aikin dare kafin yini, kuma ana daga aikin yini kafin dare, wato yurfa'u ilayhi amalul layli qabla an-nahar wa amalul nahari qabla al-layli. To ansa anan shine ayyukan bayi ana daukaka su akwai lokuta daban-daban, akwai wanda ake daukaka su a kullun, wato a kullun ana daukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah ta'ala, na dare a dauka su kafin rana ta fito, na rana kuma kafin dare wato rana ta fadi, sannan kuma akwai wadanda ake daukaka su a sati-sati, wato akwai rapport din da ake kai shi na sati-sati, shi kuma wannan yadda hadisi suka nuna sunna ta nuna ana kai su, wato ana kai shi a ranar Litinin da Alhamis, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumtar Litinin da Alhamis. Sannan akwai na shekara-shekara, shine wanda yazo a cikin wani hadisi na Usama ibn Zaid, da yake yurfa'u ilayhi amalul yake cewa yurfa'u fihi al-amalu ila rabbil alamin, to wannan na shekara-shekara kenan. To wannan ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake so ya rika azumtar wannan wata, saboda ya kasance an daukaka aikin sa yana azumi. Aisha radiyallahu ta'ala anha ta gaya mana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana azumi da yawa a cikin watan Sha'ban, kamar yadda ya tabbata a cikin sahihaini, take cewa a cikin sahih Bukhari take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasumu hatta naqula la yufṭir wa yufṭiru hatta naqula la yasum, وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. حديث هنا في البخاري ومسلم. عائشة رضي الله تعالى عنها تكي تشوى النبي صلى الله عليه وسلم يكن يعزمي حرم لك تشوى كمر ما بايع أجوى كمر ما كويوش أزميتي هكا ننزي أجي أزمي حرم لك تشوى كمر ما بايع أزمي سيتكي تشوى من تبقى النبي صلى الله عليه وسلم يا أزمي تون وتأشرب سي رمضان ya yi shi gaba ɗaya daga farkon sa har ƙarshe sai Ramadan. Take ce ko ban ga wani wata da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumtar mafi yawancin kwanakin sa ba sai Sha'ban. To haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana azumtar da yawa daga cikin kwanakin Sha'ban. Amma baya azumtar Sha'ban daga farkon sa har ƙarshen sa. Baya azumtar sa daga farko har ƙarshe. Malamai suka ce hikimar da ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan azumi a cikin Sha'ban, wataƙila saboda kamar yadda ya faɗa a cikin wancan hadisi ne cewa yana son wa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im, ina so a daga aiki na zuwa ga Allah ta'ala ina azumi, to shi yasa yake yawan azumi a cikin Sha'ban. Sannan kuma wala Allah ya zama akwai saba wa kai mutum yayi yana shirin shiga watan Ramadan, sannan kuma yayi azumin muka a cikin Sha'ban, to zai zama ya saba sosai sai ya shiga cikin Ramadan din ya azumin Ramadan ba tare da ya ji wahalayin sa ba, domin ya saba wa zuciyarsa zaƙin wannan azumi a cikin Sha'ban. Wannan da hikima ce da malamai suke hararowa, duk da cewa wancan hadisi na Usama hadisi ne wanda yake zahir, wato a fili yake ɓaro-ɓaro wajen bayanin hikima. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im, ina sha'awar a ɗaukaka aiki na a cikin wannan wata alhalin ina azumi. To wannan shine abin da ya tabbata na wato na sunna a cikin wannan wata, shine mutum yayi azumi a cikin sa. Amma akwai wasu abubuwa da aka yi ƙare-ƙare a ciki wanda babu wata hujja tabbatacciya daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da ta zo da wannan. Akwai hadisai, amma dukkanin su hadisai ne da malaman hadisi suka yi bayanin cewa hadisai ne na ƙarya, ko kuma hadisai ne masu rauni ƙwarai da gaske wanda ake kira da ihun jiddan tabbata zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba. Kamar wato keɓe daren wato raba abin nan idan Sha'ban ya raba tsaka, wato daren sha hudu ko sha hudu ko sha biyar na Sha'ban, a keɓe wannan daren a yi wata ibada ta musamman ayi hujja da wani hadisi da yake cewa idan kana da lokacin musulmi Sha'ban to komo laila ha wa sumu da haraha, cewa wai idan aka zo daren wato rabin Sha'ban ku yi tashi ku yi kiyamul laili ku yi azumi da rana. Wani hadisi babu shakka hadisi ne da bai tabbata ba, hadisi ne da bai tabbata ba, malaman hadisi sun kawo shi a cikin hadisai wanda suke bara gurbi abin da littafin تخريج الإحياء العراقي دائما جنزة أثناء حديث نون دبي تثبت بها لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ونشي ما ديك شوى من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. شو عندي إذ لا يدلن ربن دري وتنان ربن وتن شعبان تو جوت يسر ذات متبران الدعاء زكاة سكي متوى ima hadisi ne wanda bai tabbata ba. Ibn Jawzi, Ibn Adi Zahabi cikin Mizan al-I'tidal da dai malamai da yawa wadanda suka yi magana akan cewa wannan ba maganar manzo bace sallallahu alaihi wa sallam. Babu inda aka yi umarni a ware wata rana wani dare na Sha'ban a yi salloli a cikin sa, ko a ware wata rana ta kadai a yi azumi a cikin ta. Inda muka ce kuma ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin Sahih Bukhari da Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi a yawayawacin kwanakin Ramadan ne, ba wani dare yake warewa ya azumi a cikin sa ba. Akwai hadisi na Mu'az ibn Jabal, akwai hadisi na Mu'az ibn Jabal wanda malamai sun hassana shi, wanda shi abinda yake cewa yattali'u Allahu ila jami'il khalqi laylatan nisfi min Sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa al-mushrik aw mushahin. Wato Ubangiji ta'ala yana tsinkaye zuwa ga halittar sararin rabin Sha'ban ya gafarta wa dukkan halittar sa sai wanda yake hada Allah da wani, ko kuma wanda yake gaba da dan uwansa. To wannan hadisi wasu malamai sun inganta shi, cewa ya inganta ko ya tabbata ko hadisi ne hasan daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To amma shi abinda ya kunsa shine ya kunshi fadar daren, wato falalar daren bai kunshi batun ibada ba, babu maganar a ware shi da ibada, domin babu alaka tsakanin a ce dare yana da daraja kuma a ce ai ibada. Ba dalle ne dan an ce dare yana da daraja ba kuma a ce a ai ibada. Akwai wanda daren da yake da daraja ana son ibada a cikin sa, to wannan musulunci ne yake fadar haka, wato nassi ne yake kawo haka, kamar daren Lailatul Qadri. Shi wannan kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Daga wannan hadisi ne kace yazo. Amma yanzu kaga daren Juma'a yana da falala, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ware daren Juma'a da wata ibada. Shi kaga ba wai dare dan yana da falala shikenan kuma sai ya zama dare ne wanda za a iya wato ibada a cikin sa. Saboda wancan hadisi ya faɗi abinda Allah ta'ala yake wa bayin sa na tagomashi na gafara a daren, ba kuma kebance wannan da wani wanda shi ya tashi yayi ibada ba, cewa sai shi ake yi wa abin wanda dai aka ji ba a yi wa shi aka faɗa, shi ne wanda yake hada Allah da wani a cikin bautarsa, ko kuma mutumin da yake gaba da dan uwansa ba wani dalili haka kawai saboda wani abu na duniya. To wannan shi ne zai rasa samun tagomashin wannan dare, sawa'un mutum zai samu wannan tagomashi matukar dai bai zama cikin waɗannan mutane da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba, sawa'un ya tashi yana qiyamul layl ko ba qiyamul layl, kaga ba a kebance abin da wani mai qiyamul layl ba. Idan mutum ya saba azumtar, mutum ya saba azumi a cikin ayyamul bayt kwanaki uku na kowane wata, kamar 13, 14, 15 na kowane wata, wanda sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya gaya wa Abu Huraira, Abu Zar al-Ghifari ya kuma gaya wa Abu Huraira cewa su rika yin azumi a waɗannan kwanaki guda uku, 13, 14, 15 na kowane wata. Mutum in ya saba yi yana yi dama, to dan Sha'ban ya zo ba zai fasa ba, zai iya yi ba wai dan Lailatul Nisfi min Sha'ban ba, daren rabin Sha'ban ba, a'a saboda daman ya saba yin azumin sa, to wannan shi ma zai ci gaba da yi. Ko mutum da yake qiyamul layl ya saba duk dare ya tashi yayi wani abu na sallah, don haka dan Nisfi Sha'ban ya zo, Lailatul Nisfi min Sha'ban ta zo, zai tashi yayi yayi sallar sa, tunda dama wani abu ne ya saba shi, ba wai ya kebance waɗannan darurruka bane da yin wannan sallah. To wannan shine abin da ya tabbata abin nan. Akwai har ila yau akwai wani abu da shi ma mutane suke wanda shi ma ba shi da asali a hadisan da suka zo ko abinda aka rawaito game da wannan bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba magana sabace shine abinda ake kira du'a'u nisfi sha'ban to addu'ar rabin sha'ban wanda har aiki suke cewa a cikin daren 14 ko 15 na sha'ban in sha'ban ya raba tsaka a lokacin ne Ubangiji ta'ala yake kaddara dukkan abubuwa da za su faru a duniya suka ce to don haka mutum ya tashi a lokacin ya addu'a ya roki Allah ta'ala ya kaddara masa abin da yake mai kyau to sai ya zama na a lokacin an kaddara masa mai kyau ko kuma in an kaddara masa wani abu mara kyau ya roki Allah a daddaren sai a shafe sai a kaddara masa abin da yake mai kyau to wannan shi ma bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kamar yadda malamai da yawa da sun yi bayanin wannan har ma kaga a wasu gurare ko a wasu kasashe ana rubuta wata addu'a ana sayarwa kaga a bakin titi akan danja ana sayar da irin waɗannan addu'o'i wai addu'a ce wacce ake yi a nisfu sha'ban lailatul nisfi min sha'ban allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi shaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqtaran alayya min ar-rizqi famhullahumma bi fadlika shaqawati wa hirmani wa tardi ha zuwa ƙarshe abin da suke karantawa da wannan bai tabbata ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ayar da suke hujja da ita inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim wannan ayar tana maganar lailatul qadr ne inna anzalnahu lalle mun saukar da shi alqur'ani fi lailatin mubarakah a dare mai albarka inna kunna munzirin lalle mu mun kasance mu ne masu gargadi fiha yufraqu kullu amrin hakim cikin wannan dare ne ake rarrabe dukkan wani al'amari wanda yake na Allah ta'ala wato dukkan wani al'amari da aka hukunta to wannan aya tana maganar lailatul qadr ne kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani cewa ya saukar da alqur'ani fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr sannan Allah ta'ala ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an kaza ashe lailatul qadr ake nufi domin a ramadan aka saukar da alqur'ani lailatul qadr kuma tana cikin ramadan saboda haka maganar daren lailatul qadr ne wanda yana cikin ramadan ba daren lailatul nisfi sha'ban ba to da ire-iren waɗannan abubuwa da yawa wanda mutane suka kirkira suke dinginawa shi wannan wata na sha'ban wanda kuma bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba har ma za ga wasu a wasu kasashe har da ware ziyarar kabari da daddare mutum ya tafi kuma kabarta ya ce zai je ziyarar kabari na lailatul nisfi min sha'ban ya karanta qur'ani ya yi hujja da wasu hadisai wanda dukkaninsu malaman hadisi sun yi bayanin su cewa ba su inganta ba kamar Ibn al-Jawzi a cikin littafin Zalil al-Mutanahiya waras shaukani a cikin al-fawaid al-majmu'a da Ibn al-Arraq a cikin littafin tanzih al-shari'a malamai da yawa wanda shekaru da dama sun yi wannan jawabin amma da yake ko da yaushe mutane idan suka yi nesa da ilimi to za su tafi dawa cikin abin da ba shi da asali kuma su bar abin da shi yake da asali din kaga abin da yake da asali shine azumtar shi wannan wata din sai ga da dama mutane ba azumin ake yi ba amma kuma idan lailatul nisfi sha'ban ta zo sai kuma kaga ana ta waɗannan abubuwa waɗanda ba su tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba da ya takaice wannan shine abin da ya zo dangane da shi wannan wata na sha'ban yana da falalarsa kuma abin da ake bukata ga musulmi shine ya kasance yana azumi a cikin wannan wata haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shine abin da Bukhari da Muslim suka rawaito a cikin littafansu don haka muna fatan Allah ta'ala ya ba mu dacewa
amin suma ne martabe mu ta farko a wannan mako ta fito daga nan dina ta gudu wanda ke tambayar menene halacin cire takalmi yayin shiga makabarta
to abin da ya shafi cire takalmi lokacin shiga makabarta akwai hadisi da yazo na Annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yaga wani mutum cikin makabarta yana sanye da wasu wani takalmi ne na fata sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalla masa kira ya ce ya kai mai wannan takalmi ne na fata ka cire takalminka takalmi ne da fata da ba a je mai ta ba sai ka cire takalminka to wasu malamai suka ce to wanda ya nuna ba a shiga da takalma cikin makabarta an so a shiri. Imam Ahmad yana da cikin masu wannan fahimta, yana ganin cewa idan mutum ya zo shiga kabari ya cire saboda wannan hadisi na Manzo sallallahu alaihi wa sallam. Wasu malamai kuma suke ganin cewa a saboda ya sa takalmi ne wanda fatar ba a je mai ta bai ta fata ana bukata a je mai ta wannan ba a je mai ta. Wasu kuma suka ce a wanda ya sa irin wannan takalmin tunda takalmi ne na masu nuna wato masu alfahari masu nuna isa su suke sashi. Saboda haka ya saka wani takalma ne wanda yake takama kuma makabarta ba guri ne za ka yi takama ba. Guri ne da in ka zo za ka saduda ka rusuna zuciyarka ta karaya. Ji tsoro ka fara tunanin lahirarka to shiru za ka shigo da wasu takalmi waɗanda aka san cewa masu takabburanci ne suke sashi. To wanda duk dai wasu maganganu ne da wasu malamai suka yi domin su abin nan su nuna rashin wajabcin cire takalmin. Amma da aka Imam Ahmad yana gaba haka bane kuma yana cewa su wannan asabti ya tayi din wannan takalma ai akwai cikin sahabbai waɗanda suka sa su kuma Ibnu Umar ya sa irin wannan takalma. To kaga ashe ba takalma masu girman kai bane da Ibnu Umar dai ba za a sifanta shi da girman kai ba. To amma dai abin da yake babu sabani a kansa shine makabarta idan ya kasance ba wato akwai abin da zai cutar da mutum ne ta fi shiga ba takalmi ko makabarta ce akwai kaya ko kwalabe ko wasu abubuwa a nan ba a cewa sai ya shiga da ƙafafuwansa haka koda ko zai cutu ba wani malamin da ya taɓa faɗar haka. Saboda ita a ka'ida ta addinin musulunci duk abin da zai wato sa mutum ya shiga cikin matsuwa ko takuruwa ko wahala to shari'a tana samun masa sauki da rangwame a kansa. Wato al-dararu yuzal ka'ida ce da malamai suka tabbata ta cewa duk abin da zai cutar da mutum to a yi kokarin kawar da shi. Ba a tabbatar da abin da zai cutar da mutum ce ya je ya shigo da zai cutu. Musulunci yana cewa la darar wa la dirar ba cuta ba kuma cutarwa ma ja'ala Allahu alaikum fi dini min haraj yuridu Allahu bikum al-usra yusra wa la yuridu bikum al-usra. Saboda haka in dai har akwai abin da zai cutar a cikin makabarta saboda ko akwai kaya misali akwai kaya akwai kwalabe akwai abin da dai mutum ya sashe shi gaba takalmi zai ji ciwo ko zai ji rauni ko zai cutar da shi to babu wani malamin da zai tilasta masa cewa sai ya cire takalminsa. In kuma ya ga cewa zai cire to anan kuma ba a cewa ya yi laifi dan me zai cire takalminsa dan saboda akwai malaman da suke ganin cewa a cire din. Saboda haka sai a bar shi ya cire takalminsa kamar yadda ya ga iya so haka ya cire din. Wanda kuma ya ga saboda yana ga makabartar ko kuma yana ga a cikin malamai akwai wanda suke ganin ba dole a cire ba shi ma kada a tayar masa da kayar baya cewa dan me zai shiga daga zai shiga da kafu da takalmansa. To amma idan har akwai abin da zai cutar wannan babu wani malamin da zai ce dole sai ya shiga da kafarsa ba takalmi koda kuwa akwai abin da zai cutar. Ala'ayi halin matsala ce da malamai suka yi sabani a kanta. Jumhur suna ganin ba tilas ba ne a cire amma Imam Ahmad shi yana cire takalman nasa.
Sai sakon alasan zuwa ciki wanda ke cewa malami ya ke nufi da ta'adda a addinin musulunci.
To abinda ake nufi al-i'tida shine ka wuce iyaka wajen neman haƙƙinka. Wato wani abu ne aka yi maka kake kokarin ka nemi haƙƙinka kai kuma sai ka wuce iyaka shine al-i'tida. Kalmar inda yi wannan kalmar yake nufi akwai kalmar zalunci az-zulm. Ita wannan az-zulm tana nufin kawai ka shiga haƙƙin wani ka cuce shi. Al-i'tida kuma yana nufin garin neman haƙƙinka kai kuma ka wuce iyaka. Yasa Allah ta'ala yake cewa wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilukum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Ku yaki waɗanda suke yakar ku wato sun yake ku ku tashi kuma ku yake saboda sun yake ku sai yace wa la ta'tadu amma kada ku wuce iyaka. To kaga wannan shine ta'addanci ka wuce iyaka kai kuma garin neman haƙƙinka kai kuma kai wa wanda ba shine yayi maka ba ka cutar da wanda bai cuce ka ba. To wannan shi ake kira al-i'tida. Kaga a mahallin qital a mahallin yaki Allah ta'ala ya ambaci cewa ku yaki waɗanda suke yakar ku amma sai ce wala tatadu kada ku wuce iyaka. Wato wajen garin ku yaki waɗanda suke yakar ku ku hada da wanda ba su yakar ku ko wanda ba su yi muku komai ko wanda ba yaki ma suke yi ba kamar mata da yara da masu ibada a gurin ibadar su. To wannan in kuka yi haka kun wuce iyaka shine wala ta'tadu, sai ce inna Allah la yuhibbul mu'tadin, Allah baya son masu wuce gona da iri. To haka nan a wajen addu'a shi ma anan Ubangiji ta'ala ya umarni kai addu'a ka roke shi, amma kuma sai ya hane a wajen abu na wala ta'tadu, kada ku wuce iyaka wajen addu'a. Malamai suka ce alaita da ufi du'a, wuce iyaka wajen addu'a shine ka roki abinda bai halatta a yi roke shi, a roki Allah shi ba, wato ka roki misali ka roki abinda ke mustahili, abinda ba a yin shi. Allah sunnarsa da aikin sa bai gudana akan yin wannan abin ba, kai ka ce ai maka. Tun yace shi ya Allah ta'ala ka sa ni bana buƙatar ci da sha, zama na ni rayuwata bana ci bana sha, kuma in ji ina rayuwa da lafiya ta lau. Kaga wani addu'a ce, amma akwai al-i'tida a ciki, akwai wuce iyaka a ciki, saboda ka roke shi abinda ba ya saba wa sunnarsa da aikin sa a cikin halittarsa, ko ka roke shi ya baka fifiki guda biyu da zaka ga tashi kamar tsuntsu kai kana yawo a sama, ce Allah ni kai mun fifiki duk inda nake so in tafi. Kaga wannan i'tida ne a cikin addu'a, ko ka roke shi Allah ta'ala ka bani ikon sarrafa aljanu, ya zama na ina umarta su, ina hana su, ina tsorata su, suna mun biyayya. Wannan i'tida ne a cikin addu'a. To duk wani abin da zaka roka wanda bai halatta ka roke shi, ko ka roki abin da yake zalunci ne, ka roki Allah ta'ala ya baka nasara ka cutar da wani, ko wanda yake neman, wanda yake sana'a ta damfarar mutane ko cutar mutane, ya roki Allah ta'ala ya bashi sa'a. Wannan i'tida ne fi du'a. To shi al-i'tida shine duk abinda aka ce haƙƙinka ne kana damar ka yi shi, amma ka wuce iyakar da aka shata maka, wanda shi ake kira i'tida. Akwai kuma zalunci, wanda shi ma a Hausa muna kiran shi ta'addanci, a Hausa muna kiran shi ta'addanci, wato gaba ɗaya ma baka da wani haƙƙi a cikin abin. Ka tare mutum ka kwace kuɗinsa misali, ko ka dake shi, ko ka cutu, wannan zalunci sunansa, ka cinye haƙƙinsa, kai baka da haƙƙi a cikin abin, amma ka cinye. Muna kiran shi zalunci, sannan kuma ana kiran shi ta'addanci. A Larabci ba a kiran shi i'tida, saboda shi a nan wato babu wani haƙƙin da ka je neman har ka wuce iyaka, sai dai ka kira shi zalunci. To mu a Hausance muna kiran shi ta'addanci. Haka duk wani abin da zaka shiga haƙƙin wani, ka cutar da shi, ka razanar da shi, ka hana shi kwanciyar hankali, duk sunan shi ta'addanci a musulunci.
Sai nake tambayar malami, ne hukuncin wanda bai yadda da hadisi ba?
To da hadisin Al-Qur'ani da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam tagwaye ne, bayan da za a yi mutum ya fahimci Al-Qur'ani sai ya gwama shi da bayanin da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya Al-Qur'ani. Kamar da kasancewa a yanzu ba za ka dauke Al-Qur'ani kawai ka ce za ka yi wa mutane fassara ba, sai ka nemi bayanin da malamai suka yi. To bayanin malami na farko shine Manzo sallallahu alaihi wasallam, shine malami na farko da ya yi bayanin Al-Qur'ani. Anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim la'allahum yatafakkarun. Allah ce mun saukar maka da wannan Al-Qur'ani don kai wa mutane bayanin abinda muka saukar maka la'allah sa yi tunani. Kaga anan Ubangiji ta'ala ya faɗi abinda ya saukar, ya kuma faɗi bayanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu biyu ne Ubangiji ta'ala ya haɗa a cikin wannan aya. Al-zikr shine Al-Qur'ani da Allah ta'ala ya saukar, sannan kuma da bayanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi, shi yace li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Kaga ashe abu ne, akwai al-bayan, akwai al-mubayyan. Akwai al-bayan, akwai kuma abinda ake yi bayani. To wanda yake yin bayani na farko shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam, shine wanda yake bayanin Al-Qur'ani, wanda shi ba wannan bayanin daga Allah ya same shi, ba wai shi yake kirkirarsa da kansa bai yi. Ma yatqul al-hawa in huwa illa wahyun yuha. Abinda zai yi furta ba san zuciyarsa bane, wahayi ne da Ubangiji ta'ala yake masa. Saboda haka ita ma sunna wahayi ce, kamar yadda Al-Qur'ani yake wahayi. Wa kunna ma yutla fi buyutikum min ayati llahi wal hikma. Allah ya ce wa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ku yi bitar abinda ake karantawa a gidajenku, abinda kuke ji ana karantawa a gidajenku. Sai ce min ayati llahi, na ayoyin Allah shine Al-Qur'ani. Sai ce wal hikma, to yace ce hikima din ita ce sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kun ce hukunce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani. Saboda haka kaga dukkanin su wahayi ne da Allah ta'ala yi, yasa ya ce ma wa kurna ma tulafi biyutukun min ayati llahi wal hikma. Saboda ayoyin Allah da Alkur'ani hada suke, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haut. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na bar muku abubuwa guda biyu, shine Alkur'ani da Sunna, ku rike su, ba za su rabu ba. Wato Alkur'ani da Sunna ba za su rabu har su zo gurin dausayi na ranar gobin kiyama. Saboda da Alkur'ani da Sunna ba za su rabu ba. Haka in kana neman bayanin Alkur'ani, to dole ne sai ka koma ga bayanin da Manzo sallallahu alaihi wasallam yake. Shi yasa Allah ta'ala ya saukar da wasu abubuwa a dunkule, aka barwa Annabi sallallahu alaihi wasallam nauyin yin bayanin su, kamar sallah, war azumi, war zakka, war haji. Duk waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya yi umarni da su a Alkur'ani, amma kuma bai faɗi abubuwan da suka shafe su daki-daki dalla-dalla ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya wannan bayanin, ya kuma umarci al'ummarsa da su kwaikwayi abin da ya yi ko ya yi umarni da shi. Kamar sallah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, hajji ya ce khudhu anni manasikakum. Saboda sallah bayanin lokutanta da adadin raka'o'inta da ake yi, da bayanin binnan adadin sujjada da adadin binnan da tahiyya a cikin sallah, duk waɗannan Alkur'ani bai zo da bayanin su ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya yi bayanin su tun daga kabbara har zuwa sallama. Shi ya yi bayanin abinda ake yi, za ka gane farillan sallah da abinda ba farilla a sallah ba, da rukuni da abinda ba rukuni ba, mustahabbi da abinda zai in kai rafkanuwa da yadda za ka gyara sallah. Duk Annabi sallallahu alaihi wasallama shi wannan bayani ba Alkur'ani ba. Amma duk yana ƙarƙashin faɗar Annabi Allah ta'ala da yake cewa litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi. Saboda in ka riƙi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi, kamar ka riƙi Alkur'ani ne ba, dan Alkur'ani shi ya umarce ka. Wa ma ataku rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Abinda manzo ya ce muku da shi ku karba, abinda ya hana ku ku hanu. Atiu Allah wa atiu rasul. Ku bi Allah ku bi manzansa. Sai ayu alladhina amanu atiu Allah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. In tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kaga Allah ta'ala sai ce farudduhu ila Allahi, duk abinda kuke yirgima akan sa, kuke jayayya, kuke musu, to ku maida shi zuwa ga Allah. Ya zaka maida abin zuwa ga Allah? Shine ka maida shi zuwa ga Alkur'ani, sai ce war rasul, kuma ku maida shi zuwa ga manzo. Kaga abu biyu Allah ta'ala ya faɗa, ko mayarwa zuwa ga Allah da manzansa. Mayarwa zuwa ga Allah shine mayarwa zuwa ga Alkur'ani, mayarwa zuwa ga Manzo sallallahu alaihi wasallam, mayarwa zuwa ga sunnarsa. To wannan shine, to duk mutumin da yace shi ya yarda da Alkur'ani amma bai yarda da sunna, to bai yarda da Alkur'ani ba. Inda ya yarda da Alkur'ani, wannan abubuwan da Alkur'ani ya zo da su na umarni a koma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, to da ya koma. Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah ce na rantse da ubangijinka ba za su zama mu'mini ba har sai sun kai maka hukuncin abin da ya faru tsakanin su na rigima, sannan ba za su ji wani kunci ba dangane da abin da ka hukunta, kuma su sallama sallamawa. Kaga anan ubangiji ta'ala ya ubarni da a koma zuwa ga Allah ta'ala, za a koma zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci. Mutumin da ya ce ba zai koma zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa hukunci ba, kaga anan bai yarda da Alkur'ani ba. Kuma wannan umarni ne Allah ta'ala ya ba wa al'umma duka, ba wai kawai sahabbai su kadai ba, duka al'umma na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Za ka idan a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai za su je gurin sa su kai hukunci, su nemi hukunci, to bayan sa kuma mu za mu koma zuwa ga abin da ya bari ko ya hukunci da shi tsakanin sahabbansa, mai aiki da wannan shine komawa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah ta'ala ya nuna cewa wanda har yake so ya masa da yake cewa yana son Allah, to ya bi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da za ka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya, shine ka bi abin da ya zo da shi, ka ji maganar sa, ka gaskata shi, kai aiki da ita. Allah ta'ala ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Allah ta'ala ya ce in ka gaya musu in har kuna son Allah, to ku bi ni, ku yi min biyayya, to sai Allah ya so ku. In kuka juya baya, to Allah baya son kafirai. Kaga ya nuna wanda ya juya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya, ya juya wa hadisansa baya da sunnarsa baya, to wannan baya cikin musulmi. Ce fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Sannan sai ya sake maimaitawa ya ce kul, ka ce da su ati'u Allah wa ati'u rasul. Ku yi wa Allah da'a, ku yi wa manzon Allah da'a. Wato ku yi wa Allah da'a, wannan da'a ce mai zaman kanta. Ku yi wa manzon Allah da'a, da'a ce mai zaman kanta. shi yasa mutum ba zai zama mai da'a ga Allah ba sai ya zama mai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk mutumin da zai wa manzon Allah da'a to yayi wa Allah da'a. Shi yasa Allah ta'ala ya ce man ata'a rasula faqad ata'a Allah. Wanda duk yayi wa manzon Allah da'a to yayi wa Allah da'a. Amma ba zai yiwu ba ka ce kai wa Allah da'a ko ka yarda da Alkur'ani amma baka yarda da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sahabbansa ba ko ya karantar da su ko ya koya musu. Babu shakka wannan abin nan ne. Sauraka ba yadda za a yi musulunci ba tare da ka yarda da bayanan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba. In dai har ka yarda da Alkur'ani to Alkur'ani shi ya dora wa Annabi sallallahu alaihi wasallam nauyin yayi bayani. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je ya hajji da sahabbansa. Hajji din tun daga ihrami da abinda mai hajji zai sa da abinda ba zai sa ba da abinda mace za ta yi da abinda zai fada da inda zai yi talbiya da yadda zai yi dawafi su bakwai a cikin abin nan a ɗakin Ka'aba da inda zai fara da inda zai kare da sallar da zai yi da sa'ayi da zai tsakanin Safa da Marwa da adadin sa'ayin da zai yi da abinda zai fada lokacin da yake sa'ayi da zaman Mina da zaman tsayuwar Arfa duk wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake ce ta nuna sahabbai da zasu yi sai yake cewa khudu anni manasikakum usan da yazo wani abu sai yace ku koyi ayyukan hajjin ku daga wajena wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na koyar da sahabbansa abinda ya shafi wato addini don haka wanda duk yake so ya kasance wato me biyayya ga Allah ta'ala to dole ya kasance mai biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda duk ya saba wa Allah ta'ala ko ya saba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam to babu shakka ya saba wa Allah ta'ala wannan shine hukuncin da malamai suka faɗa ko wannan shine abin da Alkur'ani ya faɗa kuma a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taba samun wani sahabi ba da ya tsutsu yace shi bai yarda da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba a taba samun wannan ba duk abin da aka samu irin wannan to zaka samu an same shi ne bayan fakuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka fara kaucewa koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin ne aka samu irin wannan na'am
to sai tambayar da ta fito daga Usman Tukur wanda ke cewa malam wane ne Zirru dan Hubaysh
yana ɗaya daga cikin tabi'ai Zirr ibn Hubaysh ابن حباشة الأسدي الكوفي ثم كوفة ني يا سامو بن رسكر جاهلية أما بيبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيني وانا اكي كراء التابعي والمخضرة وتتابعي وانا دي جزامني يا سامو زامن جاهلية كما يا سامو زامن مسلنشي أما كم بيسا أرغن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيسا أرغن ما اكي صلى الله عليه وآله وسلم to shi Zirr ibn Hubaysh yana cikin waɗannan al-mukhadramu ya zo Madina ya haɗu da wasu sahabbai ya samu ilimi daga wajen su samu ya haɗu da irin su Sayyidina Umar irin su Ubay ibn Ka'ab irin su Abdullah dan Mas'ud waɗannan duk sahabbai ne da ya zauna da su ya samu karatun Al-Qur'ani wajen Sayyidina Ali ibn Abi Talib da wajen Ubay ibn Ka'ab saboda yana cikin makarantan a garin Kufa tare da Abu Abdurrahman As-Sulami suna cikin makaranta da suka yi karantar da mutane Al-Qur'ani kuma yana daga cikin waɗanda suka ji hadisai da Manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi riwaya musamman daga Abdullah dan Mas'ud wanda suka ji hadisai daga Abdullah dan Mas'ud yana riwaya da gare shi sautari ko yana riwaya daga wasu daga cikin sahabbai wanda ka shi Zirr ibn Hubaysh tabi'i ne kuma mutum ne da ɗaya daga cikin mutane wanda aka san su da ibada daga cikin masu yawan ibada da gudun duniya ya shi ya rasu shekarar hijira tana 81 ko 82 bisa sabanin malamai
sai sakon da ke cewa malam nakan ji limamai suna karanta ayoyi masu alaka da abin da suka yi hudu ba a kai menene ne asalin yin hakan a addini daga Jamal Adamu Salo
to babu inda aka yi umarni da cewa in kai huduba sai ka karanto ayoyin da suke da alaka da hudubarka ko ayoyin da ka fassara a hudubarka babu wani hadisi da ya umarni da wannan ko ya kwadaitar akan wannan shi yasa wasu daga cikin malamai kamar mai littafin As-Sunan wal Mubtadi'at ya ambaci wannan cikin bid'o'i da wasu limamai suke yi amma dai abinda za mu ce anan shine idan mutum ya haka misali a wasu lokuta wani lokaci ya yi huduba kuma wasu ayoyin da ya karanta suna da alaka da hudubarsa bai maida abin al'adarsa ba bai maida abin al'ada ba in ya maida abin al'ada wato duk sanda ya yi huduba to ayar da zai karanta ita ce ayar da take da alaka da hudubarsa to anan ya zo da wani abu wanda ba shi da tushe amma dan ya faru sau ɗaya ko sau biyu ko a wasu lokuta to wannan insha Allah la ba'as babu wani abu amma kada ya maida abin ya zama al'ada ya zama na wata ɗabi'a har da za a fahimci kamar wata kwaɗaitarwa ce akan haka amma dan an yi dace wani lokaci ya yi huduba kuma ya karanta ayoyin da suke da alaka da hudubarsa kawai ya yi huduba akan alkiyama da abin da zai biyo bayan alkiyama sai ya karanta la usul yawmil qiyamati ko ya karanta idan zulzilatil ardi zalaha wala ba cewa dan me zai yi haka a ce kuma in yayi huduba dole ya kauce wa dukkan wata aya da take da alaka da huduba sa'a amma inda zai zama dabi'ar sa ce inda zai yi huduba to sai ya lalubo ayar da ya huduba akan ta ya karanta to anan na cewa akan wannan da dawwama akan wannan to shine zai zama abin gujewa
sai sakon Adam Bala da yake cewa shin mutum zai iya yin turaren hayaki na shedani lokacin da yake azumi
to hayaki ba kare azumi da mutum ya shaki hayaki yana azumi ba kare azumi abinda yake kare azumi abinda yake ci ne ko sha ne da zai shiga ta hanyar da aka saba shigar da abinci ko abin sha ta nan don haka dan ya shaki hayaki ba abinci bane ba abin sha bane ba a cewa azumin sai ya kare ko da zai ji makakin sa a wuyansa wannan ba a cewa ya kare masa azumi
sai Aminu Garba sharaɗa yake cewa malam a yi can hankali ga 'yan kasuwa saboda karatuwar azumin Ramadana
to babu shakka Ramadan wata ne mai albarka wata ne mai cike da alkhairi kuma cikin sa ne ma mala'iku Allah ta'ala yake sa mala'iku su shelanta wa abin nan ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi sharri adbir mala'iku su rika cewa ya baghi alkhairi aqbil ya kai mai sha'awar alheri to ka zo ga watan alheri ya kama ya kai mai son sharri kai nisa wato ka bace da gani wannan ba watan ka bane a wata dai da ake daure shaidanu safadu fi maradatul jin shaidanu wanda suke manyan shaidanu shugabannin ake daddaure su to kaga ashe wata ne wanda ake son ya zama na duk abin da zai gudana a cikin sa abu ne na alkhairi abu ne na ihsani abu ne na kyautatawa abu ne na tausayi da jin kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa kana ajwad an-nas yafi kowa kyauta wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan sanda kuma kyautar sa tafi kowanne lokaci yawa shine lokacin ramadan wato ihsanin sa yana kara rubanya shi idan daman can yafi kowa kyautu ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala shi yafi iskar da kuke shaka din nan zama alkhairi to amma in ramadan yazo kuma sai ya ninninka alkhairin da yake shi kaga watan ramadan wata ne da dukkan wani mu'mini musulmi masoyin Allah da manzansa zai kokarin ya ga cewa ya shiga cikin tawagar masu alkhairi masu son alkhairi masu yin alkhairi masu son tausayi da tausayawa da ihsani wannan shine abinda ya kamata kowane musulmi ya ji cewa wani wata ya zo na wata mai alkhairi wata mai albarka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi shahrun mubarak haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ce atakum shahrun mubarak idan azumi ya kama yanzu ce to ya kusa habbai wata mai albarka ya zo muku to mutun ya rika jin cewa lalle ya shiga wani wata mai albarka saboda haka zai so ya samu albarka da take cikin wannan wata sawa'un ma'aikaci ne sawa'un dan kasuwa ne sawa'un menene shi zai so ya zama cikin waɗanda Allah ta'ala zai wa albarka a cikin wannan watan zai neme ta to amma abin takaici sai kaga cewa wani lokaci mutanen mu har kamar ruwa sauka suke yi ta su tsananta su musguna su takura jin cewa wani wata ya zo da mutane za su yi wata bukata ƙari akan bukatar su da suke da ita a sauran watanni saboda haka idan ya zo a tsawwala wa abubuwa kuɗi ƙara musu kuɗi kowa so yake wannan watan ya zo ya ta takurawa maimakon shi yayi kwaɗayin watan ya zo ya sauƙaƙa shi ma ya koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yawaita ihsaninsa sai ya zama kuma aka san haka babu shakka wannan alama ce da take nuna cewa da dama daga cikin musulmi ba su fahimci addinin su ba, ko ma sun fahimce su ba sa son aiki da shi yadda ya kamata. Kamata ya ce in watan Ramadan ya zo, to ka zama ka fafi da so san sauƙaƙa wa mutane, kuma duk sanda ka so ka sauƙaƙa wa bayin Allah, kai ma Allah ta'ala zai sauƙaƙa maka. In kai musu rangwame, Allah ta'ala zai maka rangwame. In kai musu sauki, Allah ta'ala zai maka sauki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi, wanda duk ya sauƙaƙa ma wani wanda yake cikin takuruwa, shi ma Allah zai sauƙaƙa masa. Jaza'u min jinsil amal, hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan, hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan. Allah ta'ala ce me zai zama sakamakon kyautatawa? Ai sai kyautatawa. Lillazina ahsanu al-husna wa ziyada, to wanda suka kyautata aikinsu suka yi ihsani, to suna da sakamako mafi kyau har da ƙari. To wannan duk kwadaitarwa ce da musulunci yake wa mutane, da su zama masu tausayi, masu ƙaunar junansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tuhabbu, ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani, ba za ku yi imani ba har sai kun so junanku. Haka soyayya take tsakanin musulmi da musulmi, wani abu ne jigo ne na ka samu shiga aljanna. Haka ba daidai ba ne watan Ramadan, wata na mai alkhairi, shaharun karim, wata mai karamci, wannan watan da Allah ta'ala ya saukar da mafi alkhairin maganarsa, mafi alkhairin littafinsa ga bayansa shi ne alkur'ani. A ce kuma kai a wannan watan ne za ka so ka cutar da musulmi, za ka so ka matsanta musu, ko da baka cuci wani ba, ba daidai ba ne ka takura masa. Na'am, ba a haramta maka ka ci riba ba. Musulunci bai sa wa riba iyaka ba, ba a ce cewa in ka tashi cin riba kada ta wuce ɗaya bisa goma ko ɗaya bisa kaza ba. A'a, musulunci bai mata wani iyaka ba. To amma kada kuma ka tsananta, kada ka tsananta, saboda kai ma so kake Allah ta'ala ya maka rangwame ya sauƙaƙa maka, kai ma ka so ka sauƙaƙa wa bayin Allah, sai ka samu sauƙi daga wajen Allah. Annabi yana cewa ar-rahimu la yarhamuhum ar-rahman, yarhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, ce masu tausayi Allah mai tausayi zai tausaya musu. Ku tausaya ma wanda suke ƙasa, sai wanda yake sama ya tausaya muku, shi ne Allah ta'ala. Haka yana da kyau ƴan uwa, musamman waɗanda Allah ta'ala ya hore musu ya ba su hali, su yi ƙoƙarin kyautatawa, su yi ƙoƙarin kyautatawa idan wannan watan ya zo. A wasu ƙasashen za ka ga haka ake yi, a wasu ƙasashen inda ake ɓarin ɗabbaƙa musuluncin za ka samu cewa idan aka ce watan Ramadan ya zo, to sai ka ga gonan za a ke ta abubuwa, sai ka ga mai sai da kayan abinci ya zabge farashin. Ga an zo an ce maka ga madara nan, in ka sai katal ɗaya za a baka, in ka sai katal biyu za a baka ɗaya kyauta, an san kana buƙatar ta da yawa, to in ga sanda ka ɗau biyu, to ɗauki ɗaya an baka ita kyauta. Wato sauƙi ake yi wa mutane ba tsanani ba, mu kuma abin bil'aks, sai aka juya abin aka sashi, sai ka ga cewa a sauran watanni ana zaune lafiya, amma da an ce Ramadan ya abin nan, sai ka ji ana aika su abubuwa sun tashi sun tashi sun tashi. Wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba, kuma ba a bayar da kyakkyawan misali na musuluncin ba. Wanda yake ba musulmi ba, wannan abun in ya gani ƙara sa masa wani wata mummunar fahimta zai daga da musulunci. Akwai idan ya ga cewa wani abu naku ya zo kun ƙara zama kamar yadda Allah ya sifanta ku, al-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ku ji cewa waɗannan ɗan uwanku mu'minai, wato abin da ɗan uwanku ne, masoyanku, sai ga cewa kuma kuna ƙara neman abin da za ku takura junanku. Abu shakka wannan ba ku ba da kyakkyawan darasi ba, ku ba da kyakkyawan misali ba. Allah ya samu gani.
Amin. Wannan ne ke cewa da Allah malam akoya mana yadda za mu kirari ga Ubangiji a lokacin addu'a, daga Usman Ado Kibiya.
To, kirari ga Ubangiji shi ne duk sanda za ka faɗi sunayen Ubangiji ta'ala waɗanda suke masu mafiya kyau, masu mafiya ɗaukaka. Asma'ul husna din da Allah ta'ala ce bai lail asma'ul husna fad'uhu biha, Allah ta'ala yana da sunaye mafiya kyau, ku roke shi da su. To ambaton waɗannan sunaye shine kirari ga Allah lokacin da kake ya ghafuru yaghfir li ya razzaq irzuq li Allahumma la mani alima wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minka jadd, wani kirari ne ga Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin abin nan a cikin sunan hadisin Buraidata al-Aslami Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji shi yana wannan addu'a yana ya ubangiji ina roƙonka bi anni ashhadu annaka anta Allah cewa ni na shaida kai Allah kai ne Allah la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai al-ahad as-samad wanda yake daya tal kwaya daya tilo kuma wanda ake nufarsa da bukatu lazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wanda yake tamka da shi annabi ya ji shi yana wannan sai yake cewa wallazi nafsi bi yadihi laqad sa'ala Allah bismihi al-a'zam alladhi idha du'iya bihi ajab wa ila du'iya su'ila bihi a'ta cina rantsi da Allah wanda raina yake a hannunsa ya roki Allah da sunansa mafi girma wanda idan mutum yayi roko da shi za a ansa masa idan yace a bashi za a bashi idan yayi addu'a za a ansa masa in ya roka za a bashi haka ne yazo a cikin hadisin Anas wanda yana cikin sunan Abi Dawud sunan Nasa'i da sunan Ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji wani mutum yana addu'a cewa Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-mannan badi'u as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum yana yiwa Allah kirari da wannan cewa Allahumma inni as'aluka annaka anta Allah la ilaha illa anta ya Allah ina roƙonka cewa kai ne Allah babu wani abun bauta da gaskiya sai kai al-mannanu wanda yake mai yawan kyauta mai yawan bayarwa badi'u as-samawati wal ard wanda ya kage halittar sammai da ƙasa ya zal jalali wal ikram ya ma abocin girma da karamci ya hayyu ya qayyum ya wanda yake rayuwa cikakkiyar rayuwa wanda yake wadatacce da kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi laqad sa'ala Allah bismihi al-a'zam na rantsi da wanda raina yake hannunsa mutumin nan ya roki Allah da sunansa mafi girma alladhi idha du'iya bihi ajab wanda in aka yi addu'a da wannan sunan sai ya ansa addu'ar wa idha su'ila bihi a'ta in kuma aka roke shi da wannan sunan sai ya bayar to kaga wannan ya gabatar da abin da yake sana yabo da kirari ga Allah ta'ala a gaban addu'a kafin addu'arsa shi yasa malamai suka ce in za ka yi addu'a ka gabatar da yabo da kirari ga Ubangiji in kuma ka hada da wato tsananin bayanin tsananin bukatarka a gaban Ubangiji to wannan zai kara wa addu'arka wata dama ta karbe ta wato bayan ka fadi girma da daukaka ta Ubangiji sai kuma ka fadi kai kuma bukatarka ka ce ya Allah ni mai kaza ne Allah kai mun kaza Allah in baka yi mun kaza ba zan shiga kaza wato ka nuna kai tsananin bukata kake ciki kamar yadda Annabi Musa ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya ubangiji lima anzalta ilayya min khairin abinda zaka wato abinda duk ka sauka kawo mun na alkhairi na tagomashi ni mai tsananin bukata ne lokacin da ya gudu Madian ya shiga garin da bai taba zuwa ba ina bako sauraka ba ya da masauki ba ya da wanda zai ciyar da shi bayan ya ga waɗannan mata ya taimaka musu sai kuma ya koma gefe yana cewa rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya ubangiji ni game da abin da ka saukar mu wato abin da ka kawo mun shi na alkhairi ni mai bukata ne to nan sai nan take Allah ta'ala ya ansa addu'arsa fajaat ihdahuma tamshi ala istihya har zuwa karshen kissar aka kira shi karshe kuma har ya samu ma inda zai zauna ya samu masauki karshe ma ya samu matar aure to kaga wannan gaddamar da bukatar ka ne bayan kayi wa Allah kirari kuma ka gaddamar da bukatar ka zuwa ga Ubangiji kamar yadda Annabi Yunus wala da fi dhulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin yayi kira cikin dufai duhun dare duhun ruwa duhun cikin kifi yace ya Ubangiji bani da abu babu abun bauta da gaskiya sai kai sarki ya tabbata gare ka ce ni ina daga cikin alzalimai wato wanda ya cuci kansa kaga anan wato ya roki Allah ta'ala bayan ya nuna bukatarsa da tsananin abin nan sa bukatuwarsa zuwa ga Allah shi yasa malamai suka ci bayan sana'i ga Allah kuma ka nuna kai mai bukata ne a wajensa ka nuna mai bukata ne a wajensa amma ni jibul mutarra idza da'ahu yakshifu su ce wane ne yake an samu wanda yake cikin matsuwa shi yasa ake son dukkan wani wanda yake cikin matsuwa kafin ya ce wani ya yi masa addu'a shi ya dage da addu'a saboda shi yana cikin wani yanayi da Allah ta'ala zai anshi addu'arsa da gaggawa saboda matsuwar da yake ciki shi kuma ubangiji shi yawa kansa kirari da cewa yana an samu wanda ya shiga matsuwa wanda ya shiga matsuwa ko ba musulmi bane idan yayi addu'a a cikin wannan yanayin Allah yakan ansa shi yasa Allah ta'ala yake gaya mana waɗanda suke mushrikai ya zaraki bulfunka da'u Allah mukhlisina lahu ddin in suka shiga ruwa igiyar ruwa ta fara jan su suka kwalkwala abin da girgiruwansa zai kife da su sai su kirawo Allah da ikhlasi Allah ta'ala ka tsiratar da la in anjana min hadhihi lanakunanna minash shakirin sai in Allah ka bamu dama muka kubuta zamu gode maka kuma ubangiji ta'ala da karshe ya tsirar da su to kaga ubangiji ta'ala ya karba addu'ar su duk da ba musulmi bane masu shirka ne lokacin da suka dawo suka nuna bukatar su da damuwar su a gurin ubangiji sai aka bawa ya kasance mai nuna bukatar sa da damuwar sa a gurin ubangiji amma wani lokaci sai kaga mutum shi yake cikin damuwa amma ba shi yake addu'ar ba sai dai ya ce ayi masa wani can kuma da zai masa addu'ar sai ya ce ka kudi kaga tun daga nan zaka fahimci babu wannan ikhlasin da ake cewa da uhu mukhlisina lahu ddin ka kira Allah kana ikhlasi ba ikhlasi in ba ka yi mai in za ka in har dan Allah zai yi mai da cewa ka kudi in mutumin da zaka bashi kudi sai ka bashi kudi sannan zai maka addu'ar ta nuna ce addu'ar kasuwanci yake da ita kenan ko addu'a na ibada ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ce addu'a huwa al-ibada addu'a din nan ita ce ibada ibada ce وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي kun je kirawo ta ibada to kuma ibada ba a sayen ta ba a sayar da ita sai dai a yi ta dan Allah sharadin karbuwar ta kenan a yi ta dan Allah babu laifi kai sadaka kai sadaka kuma kai sadaka da cewa kai sadakan nan ne fa dan ayi maka addu'a kuma zaka sai ibada zaka sai addu'a kai sadakan nan ne dan addu'a in ka yi sadaka ya ce Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya maka bukatunka ya yi maka abin da ya kamata ya yi maka addu'a amma kai ya zama da sharadin wannan ne ka bashi wato kai baka bashi ba in yau za ka bashi kasancewa ba zai addu'ar ba gobe za ka bashi ba kaga kenan sai yan addu'a kake so kai to kuma addu'a ibada ce shi kuma ya ce zai maka addu'a amma da sharadin sai an bashi wani abu shi ma kuma kaga kasuwanci yake da addu'a saboda haka wannan dai shine abin da ake nufi da ainihin wato yi wa Allah ta'ala kirari kafin a yi addu'a in mutum ya yi irin wannan ta hanyar ambatan sunayen Allah masu tsarki wanda suka dace da bukatarsa suka yi daidai da bukatarsa yana neman gafara ya kira Allah da sunansa mai gafara mai rahama mai tausayi in yana neman arziki kira Allah ta'ala da sunansa mai azartawa mai bayarwa to wannan zai zama wani sababi ne sila ce tawassuli ne wanda zai taimaka wajen addu'a su ta
karbo alhamdulillah malaikan sakaran karim masu aro duka a neman ka karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku iya kudi na ku safin akan lambobin waya da aka saba na 0805544413 ko kuma 0707778442 ko kuma akan 0707640145 haka zalika za ku yi aikowa cikin adireshinmu na email a fatorrahma@yahoo.com ko kuma ta shafinmu na fatorrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahma farin cikin al'umma da kuma wanda ya tattara mana sautin akan na'ura Bashir Sunguku sai shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalal mu babban malami a tsakanin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda ya samu damar amsa muku tambayoyin naku ana tsigan sasan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.